Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 20 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahar da kanin labarai.
To Ibrahim a yau Juma'a wakilan kasashe 50 ciki har da dukkanin membobin kungiyar tsaro ta NATO na taruwa a sansanin sojin saman Amurka na Ramstein dake Germany domin tattauna hanya mafi dacewa ta taimakawa Ukraine. Kazalika a yau Juma'ar Korea ta Kudu ta bada sanarwar kawo ƙarshen matakin amfani da takunkumin rufe baki da hanci. Jami'an soji na Somalia sun sanar cewa sun kashe ƴan ta'addan kungiyar Al-Shabaab 69 a wasu harhare biyu da sojoji suka kai a kudanci da tsakiyar kasar.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a Najeriya an shiga cece kuce bayan da shugaba Buhari ya tarbi gwamnatin babban bankin Najeriya wanda hukumar tsaro da bincike ta DSS ke nema.
Mun kanmu da muke saka ido akan al'amura da suka kaje kada wani shugaban kasar nan mun yi matukar mamaki mun fatan shugaban kasa duk da yayi hakan zai bar kuma DSS cigaba da yin aikin su na gano wannan bincike da suke son su.
Idan mun leka Niger kuma za a ji cewa an shiga takaddama kan shirin ƙara shekarun retire ma'aikata.
To su wannan matasan da suka ƙare jami'o'i da sauran lakwat da basu da aikin yi me suke so su zama su kuma tsohon son suke su girke nan cikin duru a zamani.
Za kuma ajiyar da harkokin ci gaba ke illa ga itatuwa waɗanda suke samar da laima ga muhalli a yankin Adamawan Kamaru. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lado ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. A yau Juma'a wakilan kasashe 50 ciki har da dukkanin membobin kungiyar tsaro ta NATO na taruwa a sansanin sojin saman Amurka na Ramstein dake Germany domin tattauna hanya mafi dacewa ta taimakawa Ukraine yayin da take fafatawa da mamayar da Russia ta yi mata kusan shekara guda. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin na shirin ganawa da takwarorinsa waɗanda a baya-bayan nan suka shiga cikin jerin ƙawayen ƙasashen yammacin Turai tun bayan mamayar da Russia ta kaddamar a Ukraine, inda wasu ƙasashe za su sanar da samar da ƙarin taimako. Ya zuwa yanzu Germany da Amurka na shirin samar da tankunan yaƙi na Leopard 2 da Abrams da Ukraine ta nema. Austin ya ce za mu sabunta alƙawarinmu na haɗin gwiwa don tallafa wa Ukraine wajen kare kanta na tsawon lokaci, amma bai ambaci takamamman sabbin kayan aikin ba. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya bayyana ƙararrawa cewa abinda Ukraine ke buƙata shine a samar mata da tankunan yaƙi na zamani. A yau Juma'a ƙasar Koriya ta Kudu ta bada sanarwar kawo ƙarshen matakin amfani da takunkumin rufe baki da hanci wanda shine ɗaya daga cikin manyan matakan yaƙi da coronavirus da suka rage a ƙasar. Hukumomin lafiya sun ce daga ranar 30 ga wannan wata na Janairu ba za a buƙaci mutane su sanya takunkumin ba sai dai a asibitoci da shagunan magani da kuma cikin ababen jigilar jama'a. Kasar ta dauki wannan matakin ne bayan da aka samu raguwar adadin masu kamuwa da cutar a lokacin hunturu. Hukumomi sun ce sun shawo kan annobar. Ji Yongmi, kwamishinan hukumar kula da cututtuka ta Koriya ta ce tabbas za a iya samun karuwar lamura bayan canza dokar, amma idan aka yi la'akari da halin da ake ciki a Koriya yanzu ba ma tsammanin za mu samu wata babbar barkewar cutar. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
an jima kadan Zahara za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda aka shiga cece kuce bayan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gana da gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele, wanda hukumar tsaro da bincike ta DSS ke neman ruwa a jallo don ya kwaye hazo kan maganar wasu kudade da dai sauransu. Kan haka ne wakilin sashen Hausa a fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ya hada wannan rahoton, inda ya ji ta bakin wasu masu ruwa da tsaki, ciki har da Sanata Ahmad Babbakaita, wanda ya ce
yanzu abinda mutane za su sa ido su gani shine cin DSS za ta ci gaba da wannan bincike da take wanda ta kama shi. Kaka manta cewa bincike ne babba, a ce ana daukar kudin Najeriya ana bada ana ta'addanci, kuma a ce wanda ake zargin da wannan yana iya shiga fadar shugaban kasa ba tare da wani abu ba ya mishi mara ba. Yanzu kallo ya koma wurin DSS, dan Najeriya za mu zuba ido mu ga cewa shin za ta iya kama Emefiele ko za ta bar shi ne. Kaga in ba ta kama shi ba, yan Najeriya suna da damar su ce an maida ta hukumar siyasa ita ma. Don kuma ta kama duk da haka nan dai damejin ba cire shi ba, tun da ya kamata a ce Buhari ya kyamace shi har sai sun warware ko kuma sun share wannan zargin da suke a kan shi.
To amma ya zargin da ake yi shine umurni ne shi ba Buhari ya bada a hakance cewa Emefiele fa gwamnan babban bankin Najeriya duk zargin da ke kan shi ba zai kamu ba a cikin kasar nan akalla a lokacin da yake mulki ko.
Wannan abin da Buhari mashawartan shi ba su bashi shawara ta gaske ba kuma bai daidai ba, amma duk da haka na a cikin kundin tsarin mulkin kasar nan muna da sashi wanda ya nuna cewa duk zargin da ake maka a duniya duk girman shi sai ya je gaban kotu ko kuma an tabbatar da wannan zargin za a iya tabbatar da kai cewa kai laifi ko ba kai laifi ba. Kuma Buhari bai ce yayi laifi ko bai yi laifi ba, amma dai yadda kimar shi take a duniya da kuma yadda ake kallon gwamnati shi wadda ta zo domin cin ya ana yaki da rashawa, wannan babban abun kula ne kuma babban damage ne ga ita gwamnatin ta shi.
Dan majalisar dattawa a Najeriya Ahmed Babba kai take nan a tattaunawa da ne da shi a Abuja. A waje daya na tuntuɓi Abdulrazak Alkali, daya daga cikin shugabannin kungiyoyin fafutukar girka gwamnati ta gaskiya da adalci a Najeriya, domin in ji abin da kungiyar su ta OCCEN ta fahimta dangane da wannan tarba da shugaban Muhammadu Buhari ya yi wa Godwin Emefiele, shugaban babban bankin na Najeriya CBN, inda yake cewa
duk da su DSS ba su bayyana al'umma hujjojinsu ba, amma in har take tana da zargi akan mutum ko waye shi a cikin gwamnati ko a wajenta, ya kamata a ba su damar su bincike shi. Ballantana ma yanayi a ce sun zargi babban jami'i na gwamnati irin wannan, kaga abin duba ne. Bai kamata a ce kuma a daidai wannan lokaci shugaban kasa yana ba wa mutumin da ake irin wannan zargi a kansa wata kafa ya kare nuna cewa shi din a Najeriya shafaffe ne da mai ba. Saboda haka ba abu ne da zai yi wa al'umma daɗi ba, kuma ko jama'a ma da suke kallon yadda ake kokari a yaki da wannan al'amura a kasar nan shiga cewa to wannan wani irin yanayi muka shiga. Mutumin da hukumar tsaro ta kasa take nema ruwa a jallo ta tambaye shi wasu al'amura, saboda haka rabar da shugaban kasa ya masa ba abu ne da yawa yan Najeriya daɗi ba, da mu kanmu da muke saka ido akan al'amura da suka kaje ka dawo na shugaban kasar nan mun yi matukar mamaki. Muna fatan shugaban kasa duk da yayi hakan zai bar kuma DSS ci gaba da yin aikin su na gano wannan bincike da suke son su.
Na yi kokarin in ji ta fadar gwamnati dangane da dalilan da ya sa shugaba Buhari ya dauki wannan matakin, amma hakata bata cimma ruwa ba, saboda galibin masu tsada da manema labaru suna nuna cewa labaran nan da aka ji sun fito ba daga ofishin su na yada labarai a fadar gwamnati bane, illa dai daga babban banki na Najeriya ne labaran nan suka fito. Umar Faruk Musa, murar Amurka, Abuja, Najeriya.
Ta gaida Umar. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Zahara da ci gaban labaran duniya.
Adadin waɗanda suka mutu bayan rubtawar dusar kankara da ta binne motoci a wajen wata babbar hanyar mota ta ƙarƙashin ƙasa a Tibet ya kai 13, yayin da ake ci gaba da aikin ceto, in ji hukumomi a yau Juma'a. Hotuna sun nuna yadda motocin haƙar dusar kankara kusan rabin dozin suke tono dusar kankarar, wacce tarinta ya kai ta dimita uku wato taku goma a bakin hanyar mota ta karkashin kasa da ta hade da birnin Yanqi dake kudu maso yammacin Tibet da gudumar Medog. Tantanna tsaunin dusar kankara ya rufta a bakin hanyar motar ta karkashin kasa ne da yammacin ranar Talata inda ta binne direbobi a cikin motocin su. Yawancin su suna kan hanyar su ne ta zuwa gida domin hutun sabuwar shekara ta kasar China da za a fara ranar Lahadi. Jami'an soji na Somalia sun sanar a jiya Alhamis cewa sun kashe ƴan ta'addar kungiyar Al-Shabab 69 a wasu harhare biyu da sojoji suka kai a kudanci da tsakiyar kasar. Kakakin ma'aikatar tsaron kasar Brigadier General Abdullahi Ali Anod ya ce a wani sumame na haɗin gwiwa tsakanin sojojin kasar da mayaka kawayenta tare da kuma abokan hulɗar kasa da kasa a yankin Shadal ta tsakiya sun kashe mayakan akalla 49. Ya ƙara da cewa sojojin gwamnati sun kuma kwace makamai daga hannun kungiyar ƴan ta'addan. Dakarun haɗin gwiwa sun fafata da mayakan a wata gona a yammacin ranar Laraba, inji Anod. Mun kai musu harin bazata ne a lokacin da suke sake haduwa a gonar Sheikh Kasim dake kusa da yankin Dagahau dake karkashin ƙauyen Hawadle a lardin Shabel ta tsakiya na kasar, inji Anod. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya nanata gargadin da yayi a game da sauyin yanayi yayin wata ziyara da ya kai jihar California a lokacin da yake rangadin duba barnar da ruwa da iska mai karfi suka yi a baya-bayan nan. Shugaban yayi alƙawarin bayar da ƙarin taimako daga gwamnatin tarayya tare da bayyana shirin sa na dakile illar sauyin yanayi.
Shugaba gaida Zahra Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu wannan karan jamhuriyar Niger muka dosa inda sabanin yadda ya kasance a Faransa a Niger kungiyoyin ma'aikata suka yi marabalale da cewa da shugaba Muhammad Bazoum yayi cewa zai kara shekarun yin ritayar ma'aikata. To sai dai kuma kungiyoyin matasa da sauran masu lura da al'amura na ganin hakan zai shafi matasa masu neman ayyukan yi. Daga Yamai ga su labarma da cikakken rahoton.
A yayin ganawar da ta hada shi da shugabannin kungiyoyin kwadagon da ke da hurumin magana da yawun ma'aikata wato CNT da CDTN da USTN da USPT da CJSL a fadarsa don tantana matsalolin da suka sanya ma'aikatan kwadagoyin barazanar shiga yajin aiki a makon gobe. Shugaba Muhammad Bazoum ya sha alwashin biyan wasu bukatun da suka tsayawa ma'aikata a rai. Ga abin da sakataren uwar kungiyar kwadago ta CDTN Jibrilla Idrisa ya bayyana wa manema labarai jim kadan bayan kammala wannan zama.
A savoir l'indemnité spéciale du départ à la retraite.
Yace batun kudaden allowance na ma'aikata da ke shirin shiga ritaya na daga cikin abubuwan da shugaban kasa yace ya umurci gwamnati da ministan kudi su gaggauta so mazatar da dokar da ta kayyade tsarin. Sannan yace yayi niyyar kara shekarun ritaya daga 60 zuwa shekaru 62. Haka kuma za a fara biyan kudaden fansho a ƙarshen kowane wata a maimakon watanni uku. Kan batun shigar da ma'aikatan kwantaragi a sahun ma'aikatan dindindin yace ba zai yi gaggawar yanke hukunci ba. Domin abu ne da ke bukatar nazari a bisa la'akari da yawan ɗan kwantaragi a yau. Shugaban ya kuma ce gwamnati ta amince ta kara albashin su ne sai dai abu ne da taron majalisar ayyukan kwadago zai kayyade shi.
Le gouvernement est d'accord à rehausser le SMIC mais que le SMIC son augmentation
tuni matakin karin shekarun ritaya ya fara dauka hankulan jama'a. A ra'ayin wasu tsawaita shekarun ritaya wani abu ne da ka iya shafar makomar matasan da suka kammala karatu suna jiran samun aikin yi. Matashin ma'aikacin gwamnati na Yusa Jumaro na daga cikin waɗanda ba sa goyon bayan ƙarin shekarun ritaya.
Cikin ma'aikatan nan akwai wanda suka fara aiki cikinsu a shekara 2020. Yau idan aka kai ritaya a shekara 62 to su wannan matasan da suka ƙare jami'o'i da sauran lakwal. Da ba su da aikin yi, ni suke so su zama, su kuma tsohon son suke yi su girke nan cikin biro a zamani, su tasa suna yawon kashe wando alhali ko sun yi karatu sun kare. Ita ritaya abin alfahari ne ga ma'aikaci. Lokacin ta yazo sai ka rungume ta, sai wani yazo shi ma shi kama shi bauta ma kasar shi, shi ma kasar shi aiki.
To sai dai shugaban kungiyar dai ashi dai Afrika Kabir Isa na mai kare matakin na shugaban kasa. A tunaninsa dama ce da matasa za su yi amfani da ita domin ƙara samun gogewa akan aiki.
Idan shugaban kasa Duba ga ya dace ya yi daidai kuma shi ne Allah ba ya wani jagorancin kasa, kuma idan ya ɗauki alkawari to ai kaga ya shahe hawayen kukan al'ummar da yake jagoranci a madadinsu. Wannan abu sai dai mutum su waɗannan ma'aikatan da an ga ƙara ma shekara biyu na zuwa ritaya, sai dai matasa su yi ƙoƙari waɗanda suke ƙarƙashin su kafin su ta yi wannan ritaya, kuma sun samu sun koyi aiki a ƙarƙashin waɗannan mutane waɗanda adda fasaha ta shekara 32 ko shekara 30 cikin aiki.
Wannan dambarwa akan batun ƙarin shekarun ritayar ma'aikatan Niger daga 60 zuwa 62 na wakana a wani lokacin da ma'aikatan kwadago a Faransa suka tsunduma yajin aiki don nuna adawa da makamancin wannan mataki da gwamnatin Emmanuel Macron ta kuduri aniyar shimfidawa daga shekaru 62 zuwa 64. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman, daga jamhuriyar Niger kuma sai jamhuriyar Kamaru, inda za a ji yadda harkokin ci gaba ke illa ga itatuwa waɗanda suke samar da lema ga muhalli a yankin Adamawan Kamarun. Muhammadu Damba, gare ka.
Tsawon shekaru na haɗin kai da wadata a yau sun fada cikin rugujewa. Itatuwa ne suka san makomansu mai ban tausayi a babban birnin Adamawa, yayin da da sun kasance kyakkyawa a yanayin birni. Falomi Miyo, wata mai son yanayi.
Je suis pour la plupart du temps un peu triste lorsque un arbre est déraciné.
Ni dai a gani na wato abin takaici ne irin waɗannan bishiyoyi da ake nan ake ta sarewa, domin kuka duba da idon basira za ku ga wato abubuwa ne wanda da an saba rayuwa da su, kuma suna taimakawa wajen wato kare muhalli da kuma kyautata ma yanayi.
Je ne sais pas s'il y a une autre solution.
Tutte mana me za a yi idan aka wajabta ga masu gari saboda dalilan kawatta muhalli da na yanayi na musamman, ko kuma domin neman canja fuskan gari ya koma kamar na sauran birane.
Ya think aujourd'hui j'étais ici mais quand nous sommes arrivés
to ni da rabona da wato birnin gaundar yau shekara biyar, lokacin da muka zo kuma gari ne wanda yake kunshe da wato bishiyoyi masu yawan gaske. To yau ana an sare su rankata ka domin kawata gari aka yi wannan
aikin.
Haɓakan yawan jama'a da tsananin bukatar itace a matsayin makamashi sun kasance manyan dalilan sare bishiyoyi a nan Adamawa. Duk da haka waɗannan bishiyoyin suna taka muhimmiyar rawan gani a cikin muhalli.
Les impacts négatifs sont d'abord
kafin a sare waɗannan bishiyoyi, domin kun ga abubuwa ne wanda suke kare wato ci gaban hamada. Bai fi sati guda ba muka kai rangadi wata makaranta wanda muka samu duk ainihin kwanukan wato makarantun iska ta tafi da su. A
cewar wani ƙwararre, sare bishiyoyi da ya wuce kima yana da illa ga tsarin muhalli, takin ƙasa, sauyin yanayi, suna fifita ci gaban hamada, har ma sun zama kariya ga mutane da ma dabbobi. Haka zalika suna tabbatar da makomansu. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
To a gaida Muhammadu Damba, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Gwamnatin Amurka na shirin kashe dala miliyan 900 don gina tashoshin cajin motoci masu amfani da wutar lantarki a jihohi 35 da ke kasar. wannan wani mataki ne na ganin Amurka ta cimma burinta na tabbatar da kashi 50 cikin 100 na motocin da za a sayar a nan da shekara 2030 za su zama to masu amfani da wutar lantarki ne sai dai ana samun masu nuna fargaba wajen yin amfani da irin waɗannan motoci saboda karancin wuraren cajin su amma hukumomin sun ce za su kawar da wannan fargabar yau bitin da za mu yi nazari akai kenan sunana Mahmud Lalo to madalla a wani bikin baje kolin motoci na kasa da kasa da aka yi a birnin Detroit na jihar Michigan shugaban Amurka Joe Biden ya dana wata mota kirar Cadillac Lyriq SUV dake amfani da wutar lantarki an nuna wa shugaban wannan mota ce wacce na ɗaya daga cikin sabbin kere-keren da masu kera motoci suka yi a Amurka wacce ke amfani da wutar lantarki daga nan ne kuma Biden ya sanar da shirin Amurka na kashe dala miliyan 900 don gina tashoshin caji na wutar lantarki a jihohi 35 Biden ya ce duk za ku kasance cikin jerin tashoshin caji 500 da za a gina a sassan kasar nan waɗannan maƙudan kuɗaɗe da za a kashe na daga cikin kunshin kuɗi dala biliyan 7.5 da aka ware a 2021 wanda jam'iyyun siyasar ƙasar suka amince da dokar gina tashoshin cajin motoci masu amfani da wutar lantarki a ƙasar dokar ta amince a kashe dala biliyan 7 don tabbatar da an samar da batira da kuma dala biliyan 10 don samar da tsaftattun hanyoyin sufuri da suka hada hadda motocin ɗaukar yaran makaranta Biden har ila yau ya yi nuni da irin nasarorin da suka cimma ciki har da rage kaifin matsalar hauhawar farashin kayayyaki wanda na daga cikin shirin samar da tashoshin cajin motoci a wani mataki na bunƙasa wannan fanni Biden ya ƙara da cewa muna fuskantar barazana wajen rasa matsayinmu na kasancewa ƙasa jagaba yayin da China da sauran duniya ke kokarin kamo mu to asali dai Amurka ce take biye da China da sauran ƙasashen nahiyar Turai da dama a cewar rahoton 2022 da hukumar ƙasa da ƙasa mai sa ido kan kire-kiren motoci ta fitar akwai kuma buƙatar gwamnatin Amurka ta fitar da ƙarin kuɗaɗe idan har ƙasa tana so ta zama jagora a wannan fanni Timothy Johnson mai sharhi ne a Jami'ar Duke dake nan Amurka
people reluctant to buy electric vehicles unless they're
yake mutane suna tarabbabin sayan motoci masu amfani da wutar lantarki har sai sun tabbatar da cewa akwai wuraren da za su yi caji musamman idan mutum ya yi doguwar tafiya kazalika kamfanoni ba kasafai suke son su kera tashoshin cajin ba har sai sun samu tabbacin cewa an fara rububin sayan motocin yayin da adadin waɗanda ke sayan motoci masu amfani da wutar lantarki a Amurka ya ninku a shekarar 2021 wato ya kai 630 a nahiyar Turai adadin ya ƙaru da kashi 65 wato miliyan 2.3 adadin ce ne ku ya ninku ne har sau uku inda aka sayar da motoci miliyan 3.3 wato kusan rabin adadin da aka sayar da motocin a duniya karkashin dokar rage hauhawar farashin kayayyaki da aka samar a Amurka masu sayan motocin masu amfani da wutar lantarki da aka kera a Amurka za su samu tukuicin dala 7,500 karkashin harajin gwamnatin tarayya sai dai za a kawo karshen tsarin na bada tukuici kan motoci masu amfani da wutar lantarki da ake sayowa daga kasashen ƙetare Owen Minot jami'i ne a cibiyar tsare-tsare da suka shafi jam'iyyun siyasa Amurka.
We want to encourage American manufacturing and want to
yace muna so mu ƙara masu ƙera motocin ƙwarin gwiwa. Sannan muna so mutane su hanzarta sayan motoci masu amfani da wutar lantarki don mu cimma burinmu na yaƙi da matsalar sauyin yanayi.
To reach our climate goals.
Ana dai kira ga gwamnatin Amurka da ta yi ƙoƙari ta samar da daidaito. Yayin da ƙasar ke ƙoƙarin janyewa daga amfani da motoci masu amfani da man fetur. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Fatibi da Kusuwara da ta haɗa asalin rahoton sai Julie Ladies Gerson ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.
A gaishe ka Mahmud yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email
Tunan sauraron mu sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Babanyaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sili daga jihar Jigawa inda suke cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan ku. To muna fatan hukumar zaben kasar mu ta Najeriya wato INEC za ta tashi tsaye domin ganin an gudanar da sahihin zabe a wannan zabe da ke tafi. Domin haka ne zai taimaka wajen samun cikakken zaman lafiya a kasar mu. Daga ƙarshe muke addu'a Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishin ƙasa da 'yan ƙasa masu fifita buƙatun ƙasa sama da buƙatun su. Sai kuma sakonmu na gaba daga Buba mai goro gashuwa inda yake cewa CBN ku dakatar da shirin daina sabbin kuɗi ku ƙara lokaci domin hakan shine mafita ga 'yan Najeriya. Idan kuma wanda bai ji bare-bare ba to ya ji huhu. Mu dai muna bayan kungiyar kwadugo duk irin matakin da za ta dauka muna goyen bayan ta. To shi kuma Mahmud Salihu kaura na Mode daga jihar Zamfara cewa yake matukar dai babban bankin Najeriya CBN bai dauki matakin samar da isassun sabbin takardun naira ba ga bankunan kasuwanci. To akwai yuwar al'umma da yawa su tafka asara domin yanzu babu isassun kudaden a bankunan. To sakonmu na karshe a yau ya fito ne daga Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe inda shi ma yake cewa ya kamata CBN ta ƙara wa'adin daina amfani da tsaffin kuɗi matukar ba ta so ta jefa al'umma cikin wahala. Masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice.
A yau Juma'a wakilan kasashe 50 ciki har da dukkanin membobin kungiyar tsaro ta NATO suna taruwa ne a sansanin sojan saman Amurka na Ramstein dake Jamus domin tattauna hanya mafi dacewa ta taimakawa Ukraine yayin da take fafatawa da mamayar da Russia ta yi mata kusan shekara guda. A yau Juma'ar kasar Korea ta Kudu ta ba da sanarwar kawo ƙarshen matakin amfani da takunkumin rufe baki da hanci wanda shine ɗaya daga cikin manyan matakin yaƙi da coronavirus da suka rage a kasar. Hukumomin lafiya sun ce daga ranar 30 ga watan nan na Janairu ba za a buƙaci mutane su sanya takunkumin ba sai dai a asibitoci da shagunan magani da kuma ababen jigilar jama'a. Adadin waɗanda suka mutu bayan ruftowar dusar kankara da ta binne motoci a wajen wata babbar hanyar mota ta ƙarƙashin ƙasa a Tibet ya kai 13 yayin da ake ci gaba da aikin ceto inji hukumomi a yau Juma'a. Hotuna sun nuna yadda motocin haƙar dusar kankara kusan rabin dozin suke tono dusar kankarar wacce tarinta ya kai tudun mita 3 a bakin hanyar motar ta ƙarƙashin ƙasa da ta haɗe da birnin Yanci dake kudu maso yammacin Tibet da gundumar Medog. Jami'an soji na Somalia sun sanar a jiya Alhamis cewa sun kashe 'yan ta'addan kungiyar Al-Shabaab 69 a wasu hare-hare biyu da sojojin suka kai a kudanci da tsakiyar ƙasar. Kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar Brigadier General Abdullahi Anod ya ce a wani sumane na haɗin gwiwa tsakanin sojojin ƙasar da mayakan ƙawayenta tare da kuma abokan hulɗar ƙasa da ƙasa a yankin Shabaab ta tsakiya sun kashe mayakan aƙalla 49.
To masu sauraronmu da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahar Aminu Fage wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julia Registration da kuma engineer mu ta yanzu ni Ibrahim Kalamaki Garba ke muku fata. Wassalam.